الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد من أجدد قديا الله سبحانه وتعالى ليداود مونا إتشجل ساتهلو أشكو مونا دورا من البركة دمكي قبات روا أكان الأمر الإخلاص في القرآن الكريم muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya amfana da mu da abin da muke karantawa ya tsare mu daga miyagun sharroran da muke ji ko kuma muke gani idan yan uwa suna biye gaba ta karshe mun tsaya akan yadda al-ikhlas take da matsanancin wahala to gaba ta biyar da zamu tashi ita ce samaratul ikhlas rumu da gwabi da bayi za su samu idan sun tsarkake aikin su ga Allah subhanahu wa ta'ala lil ikhlas awaqib hamida fi dunya wal akhirah ikhlasi yana da wato gwabi da rumu da albarkatu abin godiya a duniya da lahira domin ikhlasi yana cikin sababban da Allah zai taimaki al'umma duk al'umman da take da ikhlasi sai Allah ya taimake ta akan makiyanta sai Allah ya yalwata mata Allah ya jiyar da ita dadi gurgurdan abin da yaso kuma ikhlasi na tsamar da bayi daga azaban Allah yana daukaka matsayin su yana kuma amintar da su daga bata na duniya yana kuma yaye musu damuwoyi na gidan duniya da gidan lahira kuma ikhlasi na ba zuciya karfi wanda za ta iya daukan jarabawoyin da Allah subhanahu wataala zai mata akwai wanda Allah zai jarabce shi da ciwo akwai wanda Allah zai jarabce shi da talauci akwai wanda Allah zai jarabce shi da salwantan masoyi akwai wanda Allah zai jarabce shi da rashin haihuwa gurgurdan karfin ikhlasin ka gurgurdan irin yadda zaka iya daukan jaraba wanda Allah ya yi maka ga wanda ba shi da ikhlasi ko jihadi ba zai iya yi ba shi yasa munafikai zaka ga ba sa iya fita jihadi saboda kwadayin duniya da kwadayin romanta amma mun manefa yanzu mutum sai ya imani na gaskiya kuma yanzu ya fita jihadi to ikhlasi dai shike kawata imani a cikin zuciya kuma sababi ne daga cikin sababban karban addu'an bawa mai ikhlasi duk addu'an da ya daga hannu ya ma Allah Allah yana jin kunyan wannan addu'an ta dawo ba ta da ya karbe ta ba kuma za ta tsamar da mutum daga azaban kabari za kuma ta dawwamar da bishara gare shi a duniya da lokacin mutuwa da cikin kabari da kuma ranar tashin alkiyama shi yasa da muka zo fayyace su waɗansu daga cikin su ne kawai za a dauka a bayani sai ya ce kaga al-ikhlas sababul lidukhuli jannatin na'im duk wanda ke da ikhlasi dan aljanna ne kamar da qur'ani ya tabbatar to qur'ani ya zayyano waɗansu mutane kan gararru sai ya ce amma illa ibadallahi al-mukhlasina yayi bayani akan yan wuta ne sai ya ce amma fa illa ibadallahi al-mukhlasina kun tuna da al-mukhlasina din nan ai kirawoyin da ke kanta da haka na iya cewa illa ibadallahi al-mukhlasina kila an fahimta amma duk wancan azaban da wahalhalu da ukuban da wadancan bayin za su samu a gaban Allah to amma illa ibadallahi al-mukhlasin banda bayin Allah masu ikhlasi ulaika lahum rizqun ma'lum su bayin Allah masu ikhlasi suna da arziki a wurin Allah sananne fawake ga kayan marmari kayan jin daɗi kayan ɗebakewa wahum mukramun kuma za su gamu da girmamawa a wurin Allah fi jannatin na'im suna cikin gidajen aljanna Allah ka ba mu wannan cikin falalanka ikhlasi na sauƙaƙa ma mutum dangogin abin nan jarabawoyi da musibu da fitintunu na rayuwar duniya yace al-ikhlasu sababul linnajati min masa'ibid dunya wa tafriji kurabatiha hatta min al-kuffari lamma akhlasu lillahi ta'ala kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa walaqad dhalla qablahum aktharul awwalin walaqad arsalna fihim munzirin fanzur kayfa kana aqibatul munzirin illa ibadallahi al-mukhlasin irin mummunan mataki da Allah subhanahu wataala ke dauka akan kangararru wato ya musu ukuba ya zazzago musu azaba wadansu Allah ya kisfe kasa da su wadansu Allah ya kifar da su a cikin ruwa wadansu Allah madaukakin sarki ya musu tsawa waɗansu a sanya samansa ta juya ta koma ƙasa wa kullun akhadna bi dhanbihi to amma banda masu ikhlasi Allah madaukakin sarki baya musu mugunyan azaba shine ma'anin illa ibadallahi almukhlasina da wancan aya da muka kawo ta dazu huwal ladhi sayyirukum fil bari wal bahr hatta idha kuntum fil fulki wajarina bihim birihin tayyibatin wa farihu biha ja'at harihun 'asif wa ja'ahum almawju min kulli makan wa dhannu annahum uhita bihim da'a Allah mukhlasina lahuddin la'in anjaytana min hadhihi لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق wannan dai yana tabbatar mana cewa kafirai ma in suka yi ikhlasi ga Allah wurin addu'a to sai Allah ya tsamar da su daga fitintunin duniya wa idza ghashahum mawjun idan wato ainihin raqumin ruwa ya lullube su kazulali raqumin ruwa ya zama kaman manya-manyan duwatsu ga sanin suna cikin ruwa ne amma raqumin ruwa yana hankoro yana yunkura kaman waɗansu manya-manyan duwatsu suka tabbatar da a lokacin halaka ta zo da Allah mukhlisina lahuddin sai su koma suna addu'a suna roƙon Allah suna masu tsarkake addini gare shi falamma najjahum ila albarri faminhum muqtasid wama yajhadu biayatina illa kullu khattarin kafur fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahuddin falamma najjahum ila albarri idza hum yushrikun yace fal ikhlasu wa kaga kenan ikhlasi sababul khalas shine sababin kubuta id anna ha'ula'i jami'an gabaki daya wadannan lamma akhlasu lillahi wannan an sa aliful wasli alif ce hamza ce muhaqqaqa lamma akhlasu lillahi subhanahu yayin da suka tsarkake ga Allah subhanahu wa ta'ala wa afraduhu bitadarru' suka kadaita Allah wurin kaskantar da kai gare shi wa du'a suka kaskantar da kai suka kadaita Allah wurin addu'a fi tilkal hala a wannan lokacin an qadahum ta'ala sai Allah subhanahu wa ta'ala ya tsamar da su wa najjahum minash shada'id kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya tsamar da su daga wannan tsanance allati kanu fiha sannan hadisi wa hadisu thalatha hadisin mutane ukun nan wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari sun shiga kogo suna cikin halin tafiya suka shiga kogo sai Allah ya sanya wani murgirin nan dutse sai ya zo kawai sai ya rufe kofar dutse ya rufe kofar wannan kogon a lokacin sun tabbatar da ba su da karfin da za su iya tunkuɗe wannan dutsen ba sa sa ruwan zuwan wani domin suna cikin tsakiyar daji sun tabbatar da ba su da wata gata sai dai ga Allah subhanahu wataala a wannan lokacin suka yi shawara cewa kowa ya koma ga Allah ya tuna aikin da ya yi na alkhairi ya tawassuli da shi ɗaya daga cikinsu ya ce ya Allah ina da iyaye na guda biyu sai ya kasance ba na cin abinci sai sun ci wata rana har suka yi bacci ban kawo musu abinci ba saboda ban samu ba amma ga matana da 'ya'yana suna zaune ba su ci ba amma saboda biyayya ga iyaye ban iya ɗaukan abincin nan na ba matan nan da 'ya'yan nan ba ban kuma tashi iyayen nan ba saboda kan in shiga cikin haƙƙinsa suna bacci haka nan ya tsaya yana tsinkaya yana dakon tashin su daga bacci har sai da aka kai asubahi sannan suka tashi ya ba su wannan abincin suka ci sai ya ɗaga hannu ya ce ya Allah in kuntu faltu zalik ibtigha'a wajhik fafarij anna ma nahnu fihi ya Allah wannan aiki in ka san dan kai ne ya Allah to ya Allah ka bude mana wannan dutsen mu samu mu fita sai dutsen ya dan margina kadan ne biyun haka ya zo yi addu'a ya Allah ina da matan da nake so a cikin zuciyata a fadin duniya babu wacce nake so kaman ta babu wacce nake so kaman ta ta shiga cikin halin ni iya so ita da 'ya'yanta mijinta ya mutu ta zo ta roƙe ni wani ka kalli zumunci ka taimaka min da abin da zan ba yaran nan ya ce ba zan baki ba sai dai in za ki yadda ni in zane da ke ta ce ba za ta yadda ba ta koma wahala ya ƙuntata ya ƙara mata ƙunci ga 'ya'ya kuka suke ta dawo ta ce wani ka taimaka min ya ce na gaya miki sharaɗina a ƙarshe dai ta ce shikenan kai abin da kake so tana neman abin da za a bata ta je ta ciyar da 'ya'yanta 'ya'yan nan su rayu kar su mutu har sai da ta kai ga sun shiga ɗaki sun keɓe duk abin da mata da miji suke yi sun shirya kaf kawai zinan za a yi. Ta ce, wani, ka ji tsoron Allah fa, kar ka sanya zoben da ba naka ba. Sai tsoron Allah ya kama zuciyarsa. Sai bai zinan ba, sai ya tashi ya sa kayan shi, ya ba ta kayanta ta sa kayanta, ya kuma ɗauki dukiya mare gaba ya ba ta, saboda tsoron Allah da ya kama zuciyarsa. Ya ce, ya Allah, in ka san na yi wannan domin neman yardanka ne, ya Allah da ikhlasi, Allah ka buɗe mana wannan dutsen. Sai dutse ya ƙara marginawa. Mutum na uku ya ce, ya Allah, na ɗauki wani ɗan ƙwadugo aiki da ya gama aikin nan, sai ban ba shi haƙƙin shi ba, har ya tafi, kawai sai ya tafi abin shi. Wannan dukiyar tasa ita na ci gaba da renanta, amma na san ba tawa ba ce. Har lokacin da dukiyar nan ta zama gagarken tumakai ba su da iyaka. Bayan shekaru masu yawa, kawai wannan mutumin ya zo ya ce, bawan Allah, na zo karɓan haƙƙina da ne maka aiki shekara goma sha kaza, ka bani haƙƙina. Ya ce, ka ga wannan turken, wannan abin nan ɗin tumakan, garken tumakai duka naka ne, sun fi ɗari. Ya ce, ba izgilanci ne ce ka yi mun ba, ni dai kawai ka bani haƙƙina. Ya ce, wallahi taka ce, dukiyanka ce na renon maka ita ga yadda ta zama. Mutumin nan ya kada dabbobin shi kaf, shi bai ce ba ni kudin aiki ba, bai ce ba ni kudin kula ba, shi kuma bai ce gashi ba, ya kada dabbobin nan gaba ki ɗaya tafi da abin shi. Ya ce, ya Allah, in ka san na yi wannan domin tsara amana, to ya Allah, ina roƙon ka buɗe mana wannan rami. Kawai sai dutsen nan kawai ya murgina gaba ki ɗaya. Dubi yadda Allah subhanahu wa ta'ala ke gusar ma mutane da ƙuban duniya da wahalhalunta da tashin hankalinta saboda ikhlasi. Wallahi ya ‘yar uwa, duk abin da ya dame ki a duniya marerice ma Allah. In dai kin yi ma Allah ikhlasi, wallahi Allah ba zai kunyata ki ba. Ba lale Allah ya hana ka ci cuta ba, saboda sunnan Allah ne jarabci bayi da cuta. Ba lalai Allah ya hana ka talauci ba, sunnan Allah ne jarabci waɗansu bayi da talauci. Ba lalai Allah ya hana ka baƙin jini ba, saboda sunnan Allah ne ya sanya waɗansu bayi su yi baƙin jini, kamar annabawa da manzanni sun yi baƙin jini a wurin ɗaiɗaikun mutane. Amma duk wata jarabawa da Allah ya maka, sai Allah ya cire maka raɗaɗinta, kuma sai ya dawwama maka da darajar da ke cikinta. Ga ciwo Allah ya baka, ya sa kana ciwo shekara 20, shekara 18 kamar Annabi Ayyub, amma Allah ya cire mishi raɗaɗin ciwon, sai dai darajar jarabawan tana nan. Ga talauci, Allah ya cire musu raɗaɗin talaucin kamar sahabbai, amma ga darajar talaucin. Jama'a musulmi, ki da mun gane wannan, ko jarabawa na ‘ya’ya sakangare, sai Allah ya girmama ladanka irin yadda ya ma Annabi Nuh, ko mata ta kangari, sai Allah ya hutar da zuciyarka, ba zai hana ka da'awa ba, ba zai hana ka mu'amala da mutanen kirki ba, amma kuma Allah ya dawo maka da darajar da ke ciki. To haka Allah ke mu'amala da bayansa idan ka zama mai ikhlasi, sai Allah subhanahu wata'ala ya gusar maka da musibu da bala'o'in duniya, ko kuma ya bakka da su amma ya cire maka raɗaɗin su, amma ya bakka da girman ladansa da ɗaukakan da ke cikinsu. Cikin amfanin ikhlasi shi ne Allah zai tsare ka daga kaidin shaiɗan. Duk wanda ya zama na Allah, Allah ba zai bari shaiɗan ya galaba a kan shi ba. Shaiɗan ma ya faɗi, ya ce, rabbi bima aghawaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum al mukhlisin. A wata ayar ce, ƙala fa bi'izzatika, sai dai rantsuwa da izzan Allah, la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum al-mukhlasin, ko mukhlasin. Al-Imam Sa'di ce, alladhina akhlastahum wajtabaytahum li-ikhlasihim wa imanihim, su ne zaɓaɓɓun bayin Allah wanda Allah ya zaɓe su, ya mai da su nashi saboda imaninsu da ikhlasinsu da tawakkalinsu akan Allah. ikhlasi na jawo ka kubuce daga fitintunu kamar yadda Allah ya bayani akan annabi Yusuf kadhalika linasrifa anhu su'a wal fahsha innahu min ibadina al mukhlasin idan Allah san akwai ikhlasi a cikin zuciyarka Allah ba zai bari ka fada cikin fitina na zanaba ballantana luwadi ballantana madugo Allah ka tsare mu al-imam ibn qayyim ke cewa falamma akhlasa li rabbih sarafa anhu dawa'i su'i wal fahsha yayin da annabi Yusuf ya tsarkake zuciyarsa ga Allah ya zama yana cikakken ikhlasi shi kuma sai Allah ya tsarkake shi ya karkatar da duk wani abin da zai tunkuɗa shi alfasha da mummunan aiki sai ya ce fal ikhlasu huwa sababul khalas shi ikhlashi shine sababin da zai baka kubuta a gaban Allah cikin roman ikhlasi shine duk wani alkhairi na duniya da na lahira to ikhlasi shine sababin shi mun sani cewa kalimatul ikhlas ita ce kalimatul la ilaha illallah in aka ce kalimatul ikhlas kowa san la ilaha illallah ne kowa aka ce mishi suratul ikhlas ya san qul huwallahu ahad surar da take banci Allah da tsantsanta ibada ga Allah da tabbatar ma Allah da sifofinsa na rububiyya da uluhiyya da al-asma'i was sifat ana kiran suratul ikhlas suratul kafirun ita ma ana kanta suratul ikhlas kamar yadda idan ka duba littafin lugha al-fayyumi haka yake kawo a cikin al-misbahul munir al-mu'jamul wasit haka yake kawo wannan da sauran littafai na lugha lisan al-arab duk haka yake kawo wadannan cewa kalimatut tauhid ita ce kalimatul ikhlas kalimatul la ilaha illallah قل هو الله احد انا كرنت قوله الاخلاص قل يا ايها الكافرون صوت الاخلاص تو kenan duk abin da zaka iya kidaya shi a cikin falalan tauhidi to falalan ikhlasi shi yasa al-alamatu sa'idi a cikin al-qawl as-sadid sharhin kitab at-tauhid ya kawo falaloli kusan guda 10 wani abu na tauhidi da ya bude babin باب من حقق التوحيد دخل الجنه بغير حساب اقرقشن wannan al'alamatu sa'idi sai da kawo falalan tauhidi da yawa a cikin taysir laqiful mannan ya kawo dan su falaloli na tauhidi a cikin alqawaidul hisan li tafsir alquran sai da yace tauhidi yana da falaloli sama da guda 100 ko guda 80 da wani abu ya rattaba wadansu daga ciki dan haka suratul ikhlas suran tauhidi har al-allamah ibn ashur al-tahir ibn ashur a cikin tafsirin sa at-tahrir wa tanwir haka ya kawo sunan suratul ikhlas suratul tauhid da suratul kafirun wadansu malaman suna kiran suratul ibada ko suratul asas saboda su ne asasin addini gabaki daya so duk wani abin da yake falalan imani to falalan ikhlasi duk wani abin da yake falalan tauhidi falalan ikhlasi gaba ta shida alwa'idu shadidu ala tarkil ikhlas narko mai tsanani akan barin ikhlasi idan mun fahimci ma'anar ikhlasi a matsayin al-ikhlasu fil imani wa tauhid to duk wani abin da yake kishiyinsa shine shirka da kafirci to akwai matsanancin narko akan sa da nasu yazo da shi duk wanda ya mutu akan kafirci da shirka inna allaha la yaghfiru ay yushraka bihi Allah ba zai gafarta ba innahu may yushrik billahi faqad harrama allahu alayhi aljannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق وني ايرين مثالي تو قراني يبادا اكن شركا مثالين وندي شركا دي الله كما مثالين دي اكا ودي شي كان قولولوان سماي كو سي اكا سللوشي ا سما ا سما باب اسكا دهك انا سا ران زي تا قارا سماي amma kuma ga tsuntsaye suna ya fitan shi suna dakkomo da shi kasa da ya fado kasan ko me ya fado a tandaren kasa sai ya fada cikin wani zarfar rijiya rani mafi hadari to wannan shine misalin wanda ya sharka da Allah yake shinci ikhlasi a wata ayan Allah yana cewa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu ba'an mansura zamu zo da aikin da bayi suka yi a duniya amma daga ƙarshe faj'alnahu ba'an mansuran sai mu maida shi wato toka ko kura irin wanda in ka kalli kaskar rana kamar mota ta wuce in rana ta hasko gurin aika zaka ga kura ya tashi to haka nan Allah zai gurbata aikin bawa duk iya yawan aikin shi a duniya duk iya kin aikin shi a ido in babu ikhlasi a ciki haka nan Allah zai gurbata shi ba zai hadu ba ma ballantana yayi nauyi ballantana a dora shi akan sikeli ya bada wani amfani fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna da ka bai da wani aikin kirki aikin ya riga ya tarwatse aiki ya riga ya lalace ba shi da wani amfani da zai al-imam ibn qayyim da ya kawo wannan aya sai yake cewa hiya al-a'malu allati kanat ala ghairi sunnah wa urida biha ghaira wajhillahi sune aikin da aka yi ta ba akan tafarkin sunna ba kuma ba a nufaci Allah subhanahu wataala da wannan aikin ba sune Allah zai mushi irin wannan tiriran tsiyan irin aikin da Allah wato irin aikin da Allah zai fallasa kenan ranar tashin alkiyama al-imam ibn kathir yace la tahassal liha'ula al-mushrikeena min al-a'mal allati dhannu annaha manjatun lahum abinda waɗannan mushrikai suke tsammani zai amfane su a gaban Allah ba zai amfane su ba wa zalika la annaha fuqidat ash-shartu ash-shar'i saboda an rasa sharadi na shari'a imma al-ikhlasu fiha wa imma al-mutaba'a li shari'illahi saboda babu ikhlasi ba kuma bi tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba fa kullu amali la yakunu khalisan wa ala shari'ati mardi wa ala shar'i wa ala shari'ati al-mardiyya fa huwa batil duk aikin da ya zama babu ikhlasi a ciki kuma ba a bi tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wannan aiki ba ta ce ne kuma wannan aiki Allah subhanahu wataala ba zai kyakkyawan sakamako akai ba Allah subhanahu wataala yana cewa ya alladhina amanu la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ri'aa an-nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir Allah ce ya ku masu imani kar ku bata aikin ku aikace na sadakoki da kuka yi kar ku bata shi ta hanyar yin gori da cutarwa kamar wanda aikin shi ya lalace saboda yana yin riya wallahi yu'minu billahi wal yawmil akhir ya ki samun tsantsan imani da Allah da ran tashin alkiyama al-imam ibnu kathir ke cewa la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha kar ku bata aikace-aikacen ku da sadakokin ku ta hanyar yin gori ko cutarwa kama tubtilu sadaqatu kama tabtulu sadaqatu marra biha an-nas kamar yanda wanda yayi riya yayi mutane riya yayi aiki dan mutane su gani kamar inda wannan ke gurbata sadaka to kai bata sadakokin ku ta hanyar yin gori fa azhara lahum annahu yuridu wajha Allahi sai mutun ya fito yayi sadaka sai ya rika nuna cewa shi kaman yana neman yardan Allah ne wa inna ma qasduhu madhun nas lahu alhalin kuma babban abin da yake nema shine yaban mutane aw shuhratuhu ko kuma a yada sunan shi bis sifatil jamila aite yaban shi ana yada sunan shi kaiwa ne mutumin kirki ne yana sadaka li yashkura bainan nas domin a koma ai ta godiya ai ta mishi godiya aw yuqala innahu karim ko kuma babban abin da yake nufi a cikin zuciyarsa a ce ai shi mai karamci wa nahwi zalika min almaqasid ad-dunyawiyya da sauran manufofi na duniya haka al-imam ibnu kathir ya fassara wannan aya duk wanda ke riya da aikace-aikacen sa to babu shakka Allah subhanahu wataala yayi masa alƙawarin wutan jahannama ranar tashin alkiyama. Allah subhanahu wataala ce man kana yuridu alhayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malu. Al'amuran ta sa'adi ke cewa saboda aikace-aikacen da suka yi a duniya ba ta da asasi, ba a cika sharaɗinta ba, shi ne imani, an rasa imani, da haka Allah subhanahu wa ta'ala ba zai karɓi wannan aiki ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba mu labarin mutane uku da wutan jahannama ita za ta, su za ta fara balbala da su, su ba sa'a za a fara sanya musu ita a matsayin abincin wutan jahannama ranar tashin alkiyama. Sayyidina Abu Hurairah idan ya zo zai ba da wannan hadisi, yakan yi kuka mai tsanani har sai ya fita daga hayyacinsa. Allah bai sanya Yahudu su ne za a fara ba wutan jahannama a matsayin abinci ba, bai sanya Kirista ba, bai sanya mushrikai ba, waɗanda za a fara ba wutan jahannama ta kalece da su musulmi ne. Waɗanda suka nufaci aikin su koma bayan Allah. Manzon Allah ya magana a kan makarancin Al-Qur'ani, za a zo da shi. Allah ya ce ka karanta Al-Qur'ani a duniya, me ka nufata? Ya ce ya Allah kai ni nufata. Allah ya ce ƙarya kake. Allah ce kayi karatu ne domin a ce maka makaranci, kuma an faɗi Allah ce a wuce shi, a kifa fuskan shi akan wutan jahannama a ƙasa, a wuce da shi wutan jahannama. Za a zo da mai jihadi, shi ma haka Allah zai tambaye shi, wanda ya jihadi ko dai na yaƙi, ko jihadi na neman ilimi, ko jihadi na karantarwa. Allah tambaye shi na baka ilimi me kai, ya ce ya Allah ne jihadi. Allah ce ƙarya ne, kai ne domin a ce maka mai himma, a ce maka kai mai jarunta ne, kuma an faɗi a duniya. Allah ce ku kifa fuskan shi a ƙasa, a wuce da shi wutan jahannama. Haka nan kuma mai sadaka, shi ma haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari a kansa a cikin sunan al-Imam Tirmidhi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ta'allama al-ilm an zo kan muɗaliban ilimi kenan. Annabi ya ce wanda ya nemi ilimi liyujariya bihal ulama, domin ya riƙa kafaɗa da kafaɗa da malamai. Aw liyumariya bihi sufaha, ko ya riƙa wasa da ƙwaƙwalen wawaye. Aw liyasrifa wujuhan nasi ilayhi, ko kuma domin ya karkato da fuskan mutane zuwa gare shi sai shiga social media yana neman followers ne yana neman kuɗi da ilimin da yake nema ko da ilimin da yake badawa manzo Allah ce adkhalahu Allahu an-nar wallahi sai Allah ya shigar da shi wuta sallallahu alaihi wasallam arewan al-imam ibnu majah ce adkhalahu Allahu jahannam Allah sai ya shigar da shi jahannama Allah ka tsarkake mana niyoyinmu gaba ta bakwai hanyoyin da ake samun ikhlasi dole mutum ya nemi taimakon Allah subhanahu wataala saboda Allah ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in duk abin da yake da alaka da bautar Allah da kadaita Allah da tabbatar ma Allah da haƙin sa to dole bawa ya nemi taimakon Allah idan Allah ya taimaki bawa sai ya iya aiwatar da ibadunsa cikin ikhlasi in Allah ya kyale ka da wayanka ko dabaranka mutum ya faɗa cikin hasara dole ne mutum ya rika muraqaban Allah subhanahu wataala dole ya rika bibiyan Allah kana hararo girman Allah kana hararo isan Allah kana hararo ikon Allah akan ka ka rika hararo cewa yanzu idan ne aiki duk cikin mutane babu wanda ya isa ya bani lafiya tun daga mahaifiyarka har kowa a duniya ya umbaka da lafiya wallahi ba wanda zai iya baka lafiya sai Allah to ashe in kai ma wani kai aikin banza ne in Allah ya ga dama yanzu ya dauki ranka babu wanda isa ya dawo maka da zuciya kai dawo maka da ranka to me zai sa ka bata maka kanka lokaci kai aiki dan wanda ba shi da abin da zai iya maka kamar misalin da muka kawo kawo ka dauka yanzu bari in je in aiki a gaban dutse dutse ba shi da abin da zai iya maka duk yawan ku nan idan yanzu idan malamin malam Bashir ba shi da lafiya menene kololon abin da zamu iya yi me ta mishi addu'a sai dai mu ce mishi Allah ya baka lafiya Allah ya yayi maka damuwarka iya abin da zamu iya yi kenan to ina masoya wakila marraq ina mai ruqya ina mai magani ina likita marraq wa zanna annahu alfiraq babu wanda zai isa ba da magani a wannan gaba in mutuwan ta zo ko in ciwon ya sauka duk magunguna da muke yana tafiya ne karkashin kaddaran Allah ibada muke yi Allah ya ce mu nima amma tallahi warkan nan na hannun Allah ne shi yasa kai ka sha magani ka warki wani in ya sha maganin sai cutar ta karu ashe magani sababi ne wuka din nan yanka take yi amma da ta shiga jikin annabi Isma'il sai ta zama sanyi ashe sababi ne kawai ne yanka wuta kuna take yi amma da ta riski annabi Ibrahim sai ta zama sanyi ashe wuta kawai sababi ne al-musabbib din huwa Allah ta'ala to ka hararo waɗannan abubuwan mana na bata ma kai mana lokaci akan ku to yanzu misali in yi aiki dan ku in nayi dan ku sai ku min mene sai ku min mene yanzu abinda kawai zaka iya yi wanda zai amfane ka ya amfane ni shine ka ce Allah ya gafarta mu wani ya amfane ni Allah ya saka mishi da alkhairi amma ba zaka hana ni komai a duniya ba numfashin nan sai lokacin da Allah ya kai karshen shi sannan zai yanki so ka rika neman taimakon Allah kana kuma muraqaban Allah ka sani cewa innahu ya'lamu sirra wa akhfa innahu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa qul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ard ka rika hararo wannan akan Allah zai taimaka maka sannan ka rika yaƙan zuciyarka in ka ce komai ta sawwara maka zaka sakin mata to wallahi za ta kai ka ga halaka innan nafsal amaratun bisu shi yasa kai ta jihadi kai ta fafutuka ganin ka tsarkake aikin ka ga Allah wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wallazina tadawzalahum hudan wa atahum taqawahu. Sannan kuma ka koyi ikhlasin, ka koyi imani. Imani koya ake yi, sahabbai sukan kira junan su zo mu imani. Ka koyi imani, ka koyi ikhlasi. Ga maganin al-Allamatu Sa'adi nan mai muhimmanci wanda ya kawo a cikin Tafsir Karimin Rahman. Sannan kai ta addu'a, kuma addu'an ka yi ta da ikhlasi ita ma, din ita ma ibada ce, tana da buƙatuwan sharadin karbanta. Ka cika waɗannan sharadai guda biyu, al-ikhlasu wal mutaba'a. Kai ta addu'a Allah madaukakin sarki ya azurta ka da ikhlasi, saboda Qur'ani ya ce qul ma ya'ba'u bikum rabbi lawla du'a'ukum. Baicin addu'an da kuke da Allah ba ruwan shi da ku. Sannan Allah subhanahu wata'ala ya buɗe Qur'ani da addu'a, ya rufe Qur'ani da addu'a. In ka shiga mafi girman sura a cikin Al-Qur'ani, babban sakon da ke cikin ta, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alayhi ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Addu'a Allah ya buɗe Qur'ani shi, kuma ya rufe qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas, saboda an san hadarin shedan. Kaga falaq, matsala guda kusan nawa ne Qur'ani ya kawo, amma akai tawassuli da sunan Allah guda daya, qul a'udhu bi rabbil falaq, rububiyyar Allah akai tawassuli da shi. Min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri nafathati fil uqad wa min sharri hasidin idha hasad. Sharru ranawa hudu, amma akai tawassuli da sunan Allah guda daya. Amma da aka zo bayani akan hadarin shedan shi kadai ne, amma sai da aka yi tawassuli da sunayen Allah guda uku, qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas, sannan aka je min sharri waswasil khannas. Saboda ka gane irin yadda shedan ke da matsanancin hadari, in ka saki mu zuciyanka baka addu'a, to shedan yana iya kai kai baro. Shi yasa a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana addu'a, Allahumma inni a'udhu bika min an ushrika bika shay'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Wanda zai baka kariya daga shirka karama ita ce riya, ko kuma ash-shirkul khafi, shine boyayyen shirka, irin shirkan da ake yi da bako na mutane ba sa la'akari da shi. To kai ta addu'a kuma ka sanya ikhlasi, saboda Allah ce fad'uhu mukhlisina lahuddin. Al-Alamatu Sa'adi ya ce wato ku nufaci dukkan wata ibada ta ku, da dukkan wata addu'a, da dukkan wani aiki ku nufaci Allah subhanahu wata'ala, saboda ikhlasi shine Allah ya umarni da shi wa umiru illa li abdullah. Cikin abin da zai taimaka maka samu ikhlasi, ka zauna da mutanen kirki wanda za su ta gaya maka gaskiya, ba za su ta dora ka akan hanyar da za ka yi ta neman yabon mutane ba. In ka ce za ka rabu da 'yan siyasa, duk aikinsu na riya ne, sai dai wanda Allah subhanahu wata'ala ya tsamar. Duk abin da za a yi kawai honorable aje a faɗi a rediyo, honorable ka bari sai an tara jama'a. Akwai wani ɗan siyasa da ya alƙawarin zai ba mu, wani chairman ne a Zaria ya alƙawarin zai ba masallacin Ibn Abbas lokacin da ake ginawa gudunmuwan 300,000, ya ce amma a bari kuɗin su ya zo daga federal government. Lokacin da kuɗin ya zo aka je aka tame shi, ya ce a dawo. Aka sake zuwa ya ce a dawo, kai da ƙarshe sai ya ce kan yi wallahi ba zan ba da waɗannan kuɗin, ba zan yi aikin da mutane za su gani ni. Shi bai san idan Allah yana kan shi ba, bai san Allah na gani ba, bai sani ba. To irin waɗannan mutane in ka rabu da su, za ka zama fafatukanka gabaki ɗaya akan duniya ne, da ƙyale-ƙyalen banza wanda ke cikinta. Amma in ka zauna da mutanen kirki, wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajhahu. In ka zauna da mutanen kirki, zaka dauki dabi'ansu, saboda ana satan dabi'a. Mutumin bazazzagi in ya zauna a Sokoto sai koma ba Sokoci a harshe, in ya zauna a Katsina sai koma ba Katsini a harshe. To haka dabi'a ake daukanta. In ka zauna da masu ikhlasi, in dai da gangar da kyakkyawan niyya ka zauna, Allah zai taimake ka. Ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil, kamar yadda al-Imam Abu Dawud da Tirmidhi suka rawaito. Sannan kuma kai ta kwaikwayon dabi'an mutanen kirkin, duk abin da kaji an ce maka mutanen kirki sun yi, to kai ta kwaikwayo tun daga annabawan Allah da salihan bayin Allah da sauran mutanen kirki, ai ta kwaikwayon aikin su. A baya can na kawo tarihin Shure, wanda ya kawo mu da cutan rashin ido daya amma saboda tsabin ikhlasin shiga Allah bai bayyana ma matan shi ba ga wani daga cikin magabata zai ta kiyamul layli yana boyewa in ya ji matan shi za ta gane yana kuka ga Allah sai mai da abin mura to kai ta karanta tarihin mutanen kirki waɗanda Allah subhanahu wataala ya tsarkake su ya nuna mana irin aikace-aikacen su na ikhlasi kai ta kwaikwayo zaka samu abin nan laqad kana lakum fi fihim uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir duk wanda ke kwadayin Allah da gidan lahira to ya kwaikwayi mutanen kirki qad kana lakum uswatun hasanatun fi ibrahim har zuwa inda yake cewa wa bada bainana wa bainakum al adatu wal baghdha hatta tu'minu billahi wahdahu duk ikhlasin mutanen kirki kenan da kuma inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah katira duk mutanen kirki ne da kuma inda Allah ya ce ulaika alladhina hadahum Allah fa bihudahu muqtadi mutanen kirki ne annabawan Allah masu ikhlasi guda 18 Allah ya zayyano a cikin suratul an'am da ya gama sai ya ce ulaika alladhina hadahum Allah wannan sune Allah ya shiryatar da su fa bihudahum to dangane da shiriyar su ikkatade kai ma kai koyi dashi wa kullun naqussu alayka min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhihi al-haqqu maw'izatan wa dhikra lil mu'minin kai ta kwaikwayon su walladhina yutuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un suna sadaqa suna aikin alkhairi amma zuciyar su tana rawrawa shin Allah ya karba ko bai karba ba Hassan al-Basri yace yu'tuna al-ikhlasa wa yakhafuna an la yuqbala minhu suna yin aikin su da ikhlasi amma kuma suna tsoron Allah ya karba ko bai karba ba kuma inna ma nut'imukum lijihillahi la nuridu minkum jaza'an wala shukuran kenan sai ka zama baka san yaban mutane ka kwaikwayi mutanen kirki wannan dai da sauran abubuwa da suke da alaka da wannan za su taimaka maka ka samu wato ainihin ikhlasi to sai abubuwan da suke kishiyantin ikhlasi shine duk wani kafirci babba da karami shirka babba da karama munafinci babba da karami zalunci babba da karami duk waɗannan abubuwan manyan su suna sa mutun ya ridda kananan su manya-manyan zunubai ne a wurin Allah manyan kamar irin su sihiri irin su da'awan ilimin gaibu kace ka san gaibu ko bin constitution da kudurta constitution yafi qur'ani ko bokanci ko yanka ba don Allah ba ko bakance alwashi kenan ba don Allah ba ba ga Allah ba duk waɗannan suna daga cikin kofofin manya-manyan kafirci ko isgilanci ga addini ko inkarin wani abin da yazo a cikin qur'ani ko sunna ko kyamatan wani abin da qur'ani ko sunna yazo da shi duk waɗannan dangogin kafirci akwai kafirci babba da karama akwai shirka babba da karama akwai munafinci babba da karama akwai zalunci babba da karama ila an gane irin su rantsuwa ba don Allah ba da sunan Allah ba shamfi tabarruki da wani Allah riya duk waɗannan suna daga cikin nau'o'in shirka karama kafirci karami zubar da jinin musulmi kafirci ne karami da makamantansu in muka koma babin tauhidi za mu samu bayani akan waɗannan da yawa hakanan duk wani abin da ka sani aka ce yunaqidu tauhid duk wani abin da ke rubuta la ilaha illallah to kishin tauhidi Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ya kawo guda 10 wanda ke yawan faruwa a cikin mutane in aka koma cikin littafin tauhidi za a samu wannan bayani hakanan kuma al-ujub wal kibr girman kai dama kafirci yana da kofofin da yake shigowa da yawa akwai kafircin da ke shigowa ta hanyar girman kai innahu kanu idza qila lahum la ilaha illa allah yastakbirun za su ki karban la ilaha illa allah me yasa istikbara wajahadu biha wastaqanatha anfusuhum zulman wa uluwan girman kai ne kawai wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر duk wannan suna cin karo da la ilaha illallah wal kafirun hum adh-dhalimun duk wannan suna cin karo da la ilaha illallah haka nan ma bin san zuciya afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa Allah ya sanya wato zuciyar mutun ta zama abin bautansa kuma bayan Allah ita ma tana cin karo da la ilaha illallah sai a ƙarshe ko kuma gaba ƙarshe yanzu to yanzu kafin mu tashi na ka ji dai magana akan ikhlasi to ya za a yi ka samu ikhlasi yanzu yanzu nan kafin mu tashi to al-imam ibn qayyim ya magance mana wannan matsala yace la yajtami'u al-ikhlasu fil qalbi wa mahabbatul madhi wa sana'i wa tam'i babu yadda za a yi da ikhlasi da sanyabo da neman suna da kudayi akan haka su hada cikin zuciyar mutum ba zai taba haduwa ba duk lokacin da kaji kana sanyabo ko kana son ayebe ka ko kana son ayi maka jinjina ko kana son ka kubuta daga zargin mutane to kawa ka gaya ma kanka a wannan lokacin kai mura'i ne kawai aikin ka nare ne Allah kuma bai karba ba kuma Allah ya maka tattalin wuta akai kenan akwai yiwuwan kana sallah amma kuma a lokacin nan ka gaya ma zuciyarka cewa ina sallah nan fa na san ni dan wuta ne kuma sallan ne za ta kai ni wuta saboda mene kana neman yabo ko wani romo daga cikin roman duniya duk lokacin da zuciyarka ta gaya maka wannan to ka fassara ma kanka cewa kawai kai ne riye ne kuma kai dan wuta ne Allah shiryata da mu al-imam ibn qayyim yace wa tama'u fi ma inda an-nas illa kama yajtamu al-ma'u wan-naru wad-dabu wal-hut ba za su hada cikin zuciya daya ba sai dai kamar yadda ruwa ke haduwa da wuta duk inda ruwa ya hadu da wuta to dai zai kashe daya mai karfi zai kashe mai rauni a ciki ko kuma kifi da shark yace fa idha haddathaka nafsuka bi talab al-ikhlas yanzu idan kana son ka zama mai ikhlasi zuciyarka ta gaya maka kai wani dole ka zama mai ikhlasi ba in zuciyarka ta gaya maka wannan yace to faqabil ala tami'i awwalan ka je kwadayin zuciyarka tukuna duk wani bukatuwa na zuciyarka ka je ka same shi tukuna a matakin farko fadhbahu ka yanka shi ya mutu ka yanka shi ya mutu bisikinil ya'as ka samu wuka na ɗebe tsammani daga yabon mutane da shi za ka yi amfani ka yanka wancan kwadayin naka wa aqbil ala al-madhi wa sana'i ka kuma fuskanci yabon mutane gare ka fazhad fihima da yabo al-madhi da as-sana'u da yabo da jinjina su kuma ka yi musu zuhudu ka tsere musu ka kyale su zahad zuhud shaqil dunya fil akhirah irin yadda kaga ɗan duniya suna kaurace malahira akwai wanda zai ce yake halas yake haram a ce mishi Allah ya hana ce wallahi ko za a shiga wutan na yadda wani dan siyasa a ce mishi sai an yanka jarire 100 yace in duk garin za su kare wallahi sai na hau gwamnatin nan karo inda masu san duniya suke kaurace mu gidan lahira to kai kuma ka samu kwadayin nan ka kaura yabo da abin nan jinjina ka kaurace musu kamar yadda ɗan duniya suke kaurace ma aikin lahira yace fa idza ta'ama laka dhabhu at-tami'i waz-zuhdi fi as-sana'i wal-madhi sahula alayka al-ikhlas to idan ka gama da waɗannan matsalolin guda biyu to a lokacin nan ne ka zama mai ikhlasi to gashi lokaci yayi na waɗansu ɗan takaitattun abubuwa da ya kamata a faɗi to ina ga la'ayi hal wannan shine dai zama na ƙarshe akwai waɗansu abubuwa ne wanda yake a zahiri riya ne sai mu ɗan to jayyid to khair insha Allah to bar mu amfani da wannan dama sai mu dakata a nan da fatan abinda muka faɗi daidai Allah ka ba mu ladansa أبين دمك يكسكوي الله كغفر تامنا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك